sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen Hausa na Abuja akan mitoci 16, 21 da 22 ko kuma ta duniyar gizo a biyohasa.com ko sashen Hausa.com. Kazalika ana iya sauraron mu a gidajen rediyon amfani Fara'a, Niya, Sarauniya da Dalol a jamhuriyar Niger ko kuma ta Alfa Radio a Kumasi Ghana. Ma sauraro barkanku da dawowa wannan shiri na musamman da ni Sale Shehu Ashaka zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. A shirin za a ji cewa rashin jituwa tsakanin direbobin motoci da ƴan sanda ya sa dakatar da zirga-zirga na tsawon sa'o'i tsakanin hanyar Yola zuwa Gombe.
Mun muna nan ba gudu ba jada ba sai an biya direba kudin sa da aka dauke. An dauki kudin sa naira 40,000.
Ita ma wata kungiyar sulhu a jamhuriyar Niger ta yi zama da ƴan kasuwa don shawo kan duk wata takaddama.
Saboda aka yi sulhu mutane sun yi jin daɗi tunda su suka samu gyaran matsalar da suka samu.
Shin me wasu ƴan majalisa da tawa ke cewa ne kan yunkurin wasu jihohin kudu na amshe karɓar harajin VAT da baki ɗaya?
Hanya ce kawai ake ci, amma na tabbatar in ka tambayi ra'ayin ƴan majalisa da yawa ba za su amince jihohin VAT ba.
Masanin kimiyyar siyasa Dr. Abubakar Kari zai yi mana sharhi kan halin da siyasar Najeriya ke ciki gabanin gwagwarmayar zaben 2023. Yau Juma'a muna da shirin yanayi da muhalli da Aishatu Muhazu za ta gabatar. Farko ga labaran duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. ‘Yan sanda a jihar Tennessee da ke nan Amurka sun ce harbe-harben da aka yi a wani shagon sayar da kayan abinci a gabashin Memphis sun yi sanadin mutuwar wani mutum da kuma jikkata wasu 12, sannan an samu ɗan bindigar a mace. Shugaban ‘yan sandan Colville Daley Lane ya ce harbin ya faru jiya Alhamis da yamma a wani kantin sayar da kayan abinci na Kroger da ke garin mai nisan mil 30 gabas da Memphis. Ya ce dududu mutane 13 aka harba, kuma an ɗau 12 daga cikinsu zuwa asibiti, wasunsu sun samu rauni sosai. Ya ce jami'an 'yan sandan SWAT sun shiga cikin shagon inda suka kubutar da mutanen da ke ciki. Sannan ya ce daga baya an tsinci gawar maharin da rauni da ake ganin na harbin kansa da ya yi ne. Wata kotun soja a ƙasar Somalia ta yanke hukunci ma wasu 'yan ƙasashen waje biyu masu tsatsauran ra'ayi saboda laifin taya kungiyar 'yan ta'adda ta Al-Shabab yaƙi. Kotun a Mogadishu ta yankewa Darren Anthony Barnes ɗan Burtaniya da Ahmad Mustaqim bin Abdulhamid ɗan Malaysia hukuncin ɗaurin shekara 15 a gidan yari saboda kasancewarsu 'yan Al-Shabab da kuma shiga ƙasar ba bisa ƙa'ida ba. Jami'an kotun sun ce su ne masu tsatsauran ra'ayi 'yan ƙasashen waje a Somalia da aka yankewa hukuncin zama mamba a Al-Shabab. Masu gabatar da ƙara sun ce Abdulhamid da Barnes sun zo Somalia ne don taimakawa Al-Shabab da lalatawa da zubar da jini. Lauyan mutanen biyu, Muhammad Warsame Muhammad, ya ce mutanen biyu sun musanta cewa su mambobin Al-Shabab ne, kuma sun yi da'awar cewa sun zo Somalia ne don ziyartar danginsu da abokanansu. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Alhamis, ministan harkokin wajen Faransa Genevieve Drian ya shaida wa sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken cewa zai ɗau lokaci da kuma matakai kafin a iya gyara ƙawance tare da Amurka sakamakon wata yarjejeniya da aka kulla ta cinikin jirgin yakin ƙarƙashin teku wadda ta janyo wargaza yarjejeniyar da aka yi da Faransa ta samar wa da Australia da jiragen masu amfani da man diesel. A makon da ya gabata Amurka da Burtaniya da kuma Australia sun ba da sanarwar wata yarjejeniya wacce a maimakon haka Amurka da Burtaniya za su samar da Australia jiragen yakin ƙarƙashin ruwan na teku masu amfani da makamashin nukiliya. Wannan mataki ya fusa ta ƙasar Faransa wacce ta janye jakadunta daga Amurka da Australia. A farkon wannan makon, Lidren ya bayyana damuwa kan abin da ya bayyana a matsayin yaudara daga ɗaya daga cikin tsoffin ƙawayenta. Ya faɗa wa 'yan jarida a Majalisar Ɗinkin Duniya a wannan makon cewa Amurka ta yi wa Faransa ɗan waken zage kuma ta ɓoye sabuwar yarjejeniyar tsawon watanni. Ilin Amurka na musamman a ƙasar Haiti ya yi murabus ba zato ba tsammani, inda ya cece gwamnatin shugaba Joe Biden saboda abin da ya kira rashin tausayi da daukar matakai da babu amfani na mayar da dubban ƴan kasar Haiti ƴanci rani zuwa kasar ta Caribbean. Ambassador Daniel Foot, wanda ya rike wannan makami na watanni biyu kacal, ya aika da takardar murabus dinsa zuwa ga sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken, yana mai cewa matakin da Amurka ta dauka game da Haiti na cike da matakan kurakurai. Ya ce an yi watsi da fatali da shawararsa a Washington lokacin da ba a gyara ba dan tsara wani labari na daban daga nasa. Tun a ranar Lahadin da ta gabata, Amurka ta ɗebe ɗaruruwan ƴanci rani na Haiti ta jirgin sama zuwa ƙasarsu bayan sun yi tururuwa zuwa kan iyaka Amurka da Mexico a Del Rio da ke jihar Texas, inda suke fatan shiga sannan su zauna a Amurka. Jiya Alhamis, hukumar da ke saka ido kan magunguna ta Tarayyar Turai ta faɗa cewa tana shirin yanke shawara a farkon watan Oktoba kan ko ta amince da allurar rigakafin COVID-19 ta Pfizer kashi na uku ga waɗanda suka haura shekara 16. Hukumar kula da magunguna ta Turai EMA da farko ta amince da yin allurar rigakafin digo biyu, amma ta ce ci gaba da karuwar masu kamuwa da cutar a cikin waɗanda aka yi wa allurar rigakafin ya ƙara sa ta gaggawa yin nazari kan yin allurar kashi na uku ga mutane 'yan shekara 16 ko sama da haka, wanda za a yi musu watanni 6 bayan sun karɓi cikakkiyar allurar rigakafin. Jami'in EMA Marco Caballeri ya faɗa wa taron 'yan jarida cewa ana sa ran sakamakon binciken zai fito a farkon watan Oktoba, idan dai ba wai an samu wani ƙarin bayani da ake bukata ba. Ranar Laraba da ta gabata a Amurka, hukumar tantance magunguna da abinci ta kasar FDA ta amince da yin allurar kashi na uku ta Pfizer ga mutane 'yan shekara 65 ko sama da haka, waɗanda suke da hadarin kamuwa da cutuka masu tsanani da mutane waɗanda suke kamuwa da coronavirus.
Labaran duniya aka saurara, yanzu za mu shiga babin rahotanni. Wata takaddama tsakanin direbobi da 'yan sanda a jihar Adamawa ta haddasa dakatar da zirga-zirga kan babbar hanyar Yola zuwa Gombe na tsawon sa'o'i. Lamarin ya auku ne a garin Gwalam da ke zama madakatar manyan motoci a yankin Numan. Ga rahoton Salisu Garba Ladu.
Rikicin ya faru ne a hanyar da ya taso daga jihar Adamawa zuwa jihar Gombe tsakanin jami'an 'yan sanda da direbobi masu tukan manyan mota, inda har suka kai da datse babbar hanyar wadda aka shafi sama da sa'o'i 5. Ana tafka wannan rikicin inda direban yake zargin cewa jami'an 'yan sandan ne suka yi sama da fadi da dubunsa 40 a yayin da suke kaftar sa, wadda hakan ta sanya ya kai ga datse wannan babbar titin. Abdulkadir Abdullahi Gashuwa direba ne wanda ya shafe sama da shekaru da dama yana bin wannan hanyar, wanda ya tabbatar da akuwa lamarin ya ko kara da cewar irin jin zarafi da jami'an tsaro ke musu a wannan titin hakan bai dace ba.
Mu dai ɗaya daga cikin direbobin da yana tafiya kan hanya, ɗan sanda suka biyo shi suka tsare shi suka fito da shi suke dukansa, suka buga mai yaron motar din ciya ga shi, kuma direban yana kokari ya yi blocking din hanya, suka ga yari hanya sai suka juya da motar su suka koma Adamawa. Mu muna nan ba gudu ba jada ba sai an biya direba kudin sa da aka dauke, an dauki kudin sa naira 40,000, ba shiga ba fita, muna nan tsaye daren, mu ba mu yarda da wannan irin zaluncin da ake muna kan wannan hanyar ba. Ko ina tana yawo a Najeriya, amma ba inda za a ci jara hanyar sai ka shigo jihar Adamawa. Ga lalacewar hanya, hanyar nan ta yi shekara wa shekaru, kuma muna yan yara, wannan hanya ba a yi ta ba tun a jihohin Najeriya, arewacin Najeriya ba hanyar da ta samu matsala irin jihar Adamawa. Ma'aikata ba inda suke cin jarahin mutane irin wannan hanyar.
Shima Haruna Muhammad mazauni ne a yankin Gwalam, wadda a wannan yankin lamarin ya auku, ya ko shaida mana cewar kai ruwa rana da kartan kaza da ta gudana tsakanin direbobin da 'yan sanda. 'Yan sandan sun mayar wa wannan direban dubun su 40. Dan sandan da ya kawo wannan kudi ya ci alu masu shaida.
Jama'a kun shaida ga kudi.
Ayi ga
kudi.
A yayin inda nake ga hada wannan rahoton na tantabi jami'in hurda da jama'a na rundunar yan sanda jihar Adamawa har zuwa wannan lokaci dai bai ce komai ba akan wannan batu wannan hanya ta dade a lalace sa'annan jami'an tsaron suna amfani da lalacin wannan hanya domin cin zarafin al'umma Salisu Muhammad Garba muryar Amurka diga Adamawa a Najeriya
A jamhuriyar Nijar wata kungiya mai shiga tsakani don samar da maslaha ta zauna da ƴan kasuwa a Adamu Garam. Zaman na da azuman karfafa hanyoyin samun jituwa ne a lokacin da aka samu wani dan sabani. Wakiliyar mu Adamu Garam Tamar Abari ta aiko mana da wannan rahoto.
Hukumar kasa mai shiga tsakani ita ce ta shirye zaman don samun dabarun sasantawa tsakanin ƴan kasuwa kafin su je kotu. Malam Abdu Zakari shine zaunannen magatakarda na hukumar, shine kuma ya jagoranci wannan haduwa.
Wannan zama da muka yi muna sa ƴan kasuwar Niger, to yanzu dai na da magaram su gane menene ake nihi da Saint-Domingue da sai garbitra duniya ne. Kun san yanzu a harkar kasuwanci mutane kasuwa ba su so su je justice saboda gudun tarwatu da ake to mu muna abu ne cikin siran babu tonaro shi kudan kasuwa bai san tonaro to kuma bayan wannan halau kaman san kirkin namu an mutun yazo shi yake zabal wanda zai mishi shari'a a ruka an kaje justice ba kai ba kake zabal jijikinka to mu anan kai kake zabal wanda zai ma shari'a to galibi kuma mun yi sulhu saboda aka yi sulhu mutane sun yi jin dadi tunda su suka samu gyaran matsalolin da suka samu
tafiya da ake yi kara zube kuma matsaloli na dada karuwa yasa suka samar da wannan hukuma in ji shi
kaman kasashen Afrika kamar a ce Niger da babu justice da aka samu matsala kamar a gari sai a diba lattizan gari su ne suke samu a samu sulhu to wannan dai shine dai yasa aka yi wannan santrikin to wannan santrikin abin da muke so mutane su gane chamber de commerce ne ta yi shi saboda ta kama ƴan kasuwa kaman abin da muke so saboda abin da muka yi so ƴan kasuwa an za su yi ka kasuwanci kamar haka a cikin takardun da za su yi aka samu matsala za a zo center tunda an bi sabo wannan ana iya zuwa justice a yi shekara da shekaru abu bai kare ba
a cewar magatakardan wannan tsari nasu yana ba dan kasuwa damar samun sassauci a lokacin da matsala ta taso
to mu kaman nan abun babban moriyar shi sai ki aka kare magana babu daga kaman a justice an mutun aka mun shari'a iya ci a bayar raba a je gaba har ta kai an kaman kayan kasuwanci ne an mutu yake bayar raba kaman a nan da magaram yake sai an je kurda apel ta nan da magaram to Allah ya taimaka da akwai ta nan da kurda apel kadai hetemi to kuma aka wuce kurda apel aka yi furbuwa kaman abin da ake cewa furbuwa a hanyar Faransi to sai an je Abuja kenan dan kasuwa ya bi hanyar wadda za ta kawo mishi matsaloli da yawa a lokacin an yi ta hanyar mu ana kariya komai da komai a nan babu damar mutum ya ce bayar da ba
a waje daya na tuntubi shugaban kungiyar ƴan kasuwa na jihar Damagaran Alhaji Mamman Fari inda ya ce da ni ba shi da labarin wannan haduwa na kuma sake tuntubar wasu daga cikin mambobin kungiyar ta ƴan kasuwa hanan ma dai abin ya titira ba wanda ya amsa min Tamar Abari muryar Amurka daga Damagaran a jamhuriyar Niger
muryar Amurka ake sauraro a shirin hantsi daga Abuja Yayin da ake samun takaddama tsakanin wasu jihohi a kudancin Najeriya wanda suke so gwamnatin tarayya ta tsama hannunta daga karbar harajin nan na VAT gwamnatin tarayya ta yi nasara a kotu da dakatar da jihohin da suka hada da Rivers da Lagos daga matakin karbar harajin na VAT Dan majalisar dattawa Sanato Adamu Aliru yace kashi 15 kacal gwamnatin tarayya ke karba
ko da ke ta wannan magana tana kotu amma yana da wuya a bar ma jihohi su karbi VAT kasashe da yawa na duniya central government yake ke karban VAT in ka je UK United Kingdom her majesty's government yake ke karban VAT a India da a jihohi ke karba amma daga baya aka gane cewa akwai matsaloli da yawa sai aka dawo ita central government yake karba Canada su ma haka Italy su ma haka yanzu in ka je United Arab Emirates sun introducing VAT kuma gwamnati central government yake karba ba jihohi ba to ballantana nan Nigeria kusan VAT inda ake karba a Nigeria wurare ne inda ita federal government ke da control kusan 70% 70% na VAT ake karba ana karbar shi ne a seaport customs ke karban VAT ana karba a airport an shigo da kaya na cargo ana karɓar VAT a wurin sannan kamfanin manya-manyan cement companies VAT da ake biya yawanci zai kai wajen 50% sannan kwangiyoyin da ake basuwa na federal government kusan zai kai wajen 35% yawan VAT da ake karɓa hayaniya ce kawai ake ta yi amma na tabbatar in ka tambayi ra'ayin ƴan majalisa da yawa ba za su amince jihohi su karɓi VAT ba dan yana da wahala ai VAT abin ne wanda ake karɓa based on consumption ko abinda za a ci ko za a yi amfani da shi to in ka hito kaya sun hito daga cikin Lagos sun shigo Ibadan Oyo government za ta karɓa sun wuce zuwa Ilorin Kwada government za ta karɓa sun hito zuwa Niger Niger government za ta karɓa ya shigo Kebbi Kebbi government za ta karɓa to kaga wannan zai kawo matsaloli da yawa ko zai kawo hayaniya zai kawo rudu saboda mun ba mu goyon bayan jihohi su karɓi VAT a bar shi a central government kuma formula din nan da ake raba VAT din nan federal government tana karban only 50% 85% ana rabawa ga jihohi da kuma local government ita federal government duk hanyar da ake yi kashi 15% take karba kashi 85% yana zuwa ga jihohi da kuma kananan hukumomi so me ya ja wannan kuma hanyar haka
Senator Adamu Aliru azantawarsa da Madina Dauda Masanin kimiyyar siyasa a Jami'ar Abuja Dr. Abubakar Kari yayi mana sharhi kan lamuran siyasar Najeriya gabanin gwagwarmayar babban zaben 2023. Karin azantawar da muka yi da shi ya ce ba abun mamaki bane sauye shekan ƴan siyasa daga wannan jam'iyya zuwa waccan.
To Ali daga wannan yana da dadakan tarihi kusan za a ce a dai wannan jamhuriya ta hudu tunda aka fara ta 1999 abin ya zama kaman wata sara ko kuma wata tarbiyya abubuwa ne da suke ta faruwa kuma sun shafi ƴan siyasa daban-daban daga jimfi daban-daban wanda suke ta a canza sheka har kusan ma yanzu za a iya cewa a dai manyan jam'iyyun na Najeriya kusan sun rikide sun zama daya idan banda a ce a wannan PDP ne wannan APC ne wannan AFGA ne to amma idan ka duba take-taken su da aƙidar su da manufofin su kai har ma da burin su kusan duka iri ɗaya ne abinda kawai ya dame su shine shi mulkin kansa wato tunin mulki kuma saboda kwaɗayi da tsananin son mulki mutum zai iya canza jam'iyyu biyu uku hudu asali ma akwai wani gwamna arewa maso yammacin kasar nan wanda kusan yana daga cikin waɗanda suke neman shugaban kasa yanzu tarihin siyasa daga 2003 ma zuwa yanzu shine ya canza jam'iyyu har sau shida to akwai ire-iren su wanda suka canza sau biyu sau uku sau hudu kusan ma yanzu abu mai wuya shine ka samu wanda bai taɓa canza jam'iyya ba wato su abinda suka sa a gaba kawai shine neman wannan mulki irin wannan canje-canzen ya fi kamari idan an kusan yin zaɓe to amma ko ba zaɓen ma ana yi saboda su hange suke yi akan cewa wace dama ce tafi wace jam'iyya ce za ta iya ba wa mutum dama ya cimma burinsa na zama ko shugaban kasa ko gwamna ko sanata ko kansila ko ma me to shine za ka ga ana ta canza jam'iyyu
ko dakta an ka duba kamar a jamhuriya ta farko zuwa jamhuriya ta biyu haka ƴan siyasan wannan zamani suka dinga gudanar da siyasa su
a ko kadan ai wannan lokaci ana siyasa ta aqida tsantsa idan aka ce mutum dan nefu ne a alal misali a arewacin Najeriya kowa ya san cewa dan nefu ne ya san menene aqidar nefu ya san menene manufofinta me take so su cimma inda ta sa gaba haka ma ANPC haka idan an ce ka dan action group ne ko kuma dan NCNC sa'an nan kuma a jamhuriya ta biyu kowa ya riga ya san menene aqida da kuma alkiblar ANPN ƴan mazan jiya ne to amma kuma suna da aqida wanda ta sha bamban da NGMPP da NPRP da NAP da sauransu masana suna ganin cewa gushewar aqida a cikin jami'u ko kuma a cikin siyasar Najeriya ta fara ne daga jamhuriya ta uku duk da yake shi shugaba na wancan lokacin jenerali Ibrahim Babangida ya ce ya lura cewa tarihin siyasar Najeriya kullun akwai akiduju, to saboda haka shi da gwamnatin sa ta kafa jam'iyyu guda biyu ta tilastawa ƴan siyasa su ga cikin wannan jam'iyyu guda biyu. To a wurin rububin shiga wannan jam'iyyun ne waɗanda kusan za a ce a tarihin su ne siyasa ko kuma a baya babu wanda ya haɗa su suka rika shiga jam'iyya ɗaya. Allah misali, idan ka ɗau jam'iyyar NDP na wancan lokaci, akwai waɗanda za a iya cewa ƴan mazan jiya ne irin su Abiola, akwai tsofin soja irin su Shehu Yar'Adua, akwai kuma ƴan NEPU da ƴan santsi irin su Sule Lami da su Abubakar Rimi, akwai ma ƴan akidar nan ta Middle Belt irin su Solomon Lah da su Jerry Green duka a cikin jam'iyya ɗaya. To haka ma ita ma jam'iyyar NRC, akwai irin su Ishaku Ibrahim wanda kowa ya san cewa su ma ƴan NEPU ne a da suka shiga jam'iyya ɗaya, da irin su Umar Shinkafi, su Adamu Ciroma da sauransu. To a wannan lokacin ne aƙida ta fara gushewa, ya zama kawai abinda aka sa a gaba kawai shine neman iko, neman mulki, kuma domin cimma wannan buri kana iya yin haɗaka ko haɗa kai ko kuma ƙulla ƙawance da ma wanda za a iya cewa babu abin da ya haɗa ku da su.
Ugun dakta, za ka ga ba a daɗewa, za ka ga ƴan siyasa sun tafi da shugaban ƙasa, an je a mai da wani za a ce wane ya je ya koma shugaban ƙasa ya karɓe shi, har ma wasu suna ikirari ko kuma suna zargin cewa duk laifinka in ka koma yanzu wata jam'iyya sai ka kalla laifukan naka kamar an ajiye su.
Tun abu ma ya wuce zargi, tunda tsohon shugaban jam'iyyar APC da kanshi ya fito fili, wato Adam Asumoli, ya ce duk wani laifinka in ka shiga jam'iyyar APC an yafe maka, babu wanda ya tilasta shi. Shi ya fito karara ya faɗi wannan magana, kuma biri ya yi kama da mutum a daidai lokacin da ake wannan zargin da ke faɗa a lokacin ya wannan ikirari. Kuma ko kafin lokacin akwai misalai na ƴan siyasa masu kashi a gindi kwarai da gaske waɗanda ake zargin sun tafkata asa, cin hanci da rashawa, waɗanda waɗansunsu ana bincikensu, waɗansunsu ma an kai su kotu. To amma saboda sun canza sheka, sun shiga cikin jam'iyyar gwamnati, shikenan kawai sai duk wannan tumce-tumce da ake musu kawai aka ne jin ɗuriyarsu. Jam'iyyar APC ta zama kaman wani tudun mun tsira. To saboda haka wani lokacin canza shekan da ake yi ana yi ne domin a tserar da kai, abinda Hausa suke cewa gafiya tsira da baki. To abin da yake faruwa kenan, a wasu lokace neman mulki ne, a wasu lokace kuma saboda canza shekan yakan sabawa a shi wanda ya hakan sa'ida, ko kuma a daga masa kafa, ko kuma dai a kyale shi kan a tunce shi.
Kar a shafa muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. Ga shirinmu na gaba.
Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro, cikin shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu. Yau a cikin shirin muna tare da Farfesa Musa Tukuriya Kasai, tsohon shugaban jami'ar kimiyya da ke Wudin a jihar Kano, wanda ya yi bayani a game da yadda alaƙar da ke tsakanin yanayi da tattalin arziki yake, musamman idan aka yi la'akari da matsalar tsaro da yankin ke fama da ita.
Akwai alaka mai ƙarfi tsakanin yanayi, muhalli da kuma tattalin arziki. Yawanci a kyakkyawan muhalli wanda yake cikin yanayi mai kyau ne akan samu a yi noma, a yi kiwo, a yi sana'o'i, da tattalin arziki yakan haɓaka. Muhalli yakan gurɓace saboda ɗumamar yanayi, wanda ƙona daji da kuma ayyukan kamfanoni yakan haifar, kuma yakan samar da illoli kamar su ambaliyar ruwa, fari da sauransu. Kuma su sukan shafi tattalin arziki kai tsaye, musamman ma a kasar Hausa da kuma kasashe masu tasowa, wanda yawancin mutane sun ta'allaka ne akan noma, kiwo, sana'o'i, ba aikin gwamnati ko kuma aikin albashi ba. Dinga kenan fari da ambaliyar ruwa zai rage yawan amfanin da ake samu, kuma kai tsaye zai rage yawan kayan gona da suke zuwa kasuwa, wanda idan ba a samu isassun kayan gona sun zo kasuwa ba, tsada za ta yi yawa, kuma mutane za su rasa aikin yi da sauransu.
kamar a makon jiya kuwa muna tare da mutsanin cika turin kawa wanda yayi karin bayani a game da yadda wannan matsala ta tsaro take shafar ruwan sha da irin hadarin da ka iya biyo baya
ko kuma ta illa da ake harsashin tana biyo baya shine land pollution because duk sadda wannan makamin ya tabi kasa to zai tarwa tsauri kuma zai doki lokaci mai sauka hin wannan wurin ya sake zama inda ana amfani da shi duk daga wannan idan kun duba ta kasa din na zawaye gari za ta zama no longer suitable na plant production da kuma farming activities baya ga wannan su ma ruwa din da makaman ke faduwa cikin su su ma gradually za su zama contaminated kuma zawaye gari menin bisashen da annan kilan domestic animals wadanda annan mutane wadanda suke zuwa da su suna ba su ruwa za su sha kuma wannan contamination din zai haifar da illa ga su dabbobin mutane galibi da ke cikin dajin zaka ga bari jake gare su ba so wayannan small water bodies din suna suke zuwa su sha dabbobin su sha ba mamaki ana samun matsala ta wata annoba sanadiyar wannan operations din
shi ma dan kungiyar rajin kare muhalli Umar Sale Anka ya dora akan bayanan malam Shika
sakamakon kuma gawawaki da kuma sauran matsaloli da za a samu zai iya taba ruwa na area mewa yawanci wasu za su fada kogi ko kuma wurare da ruwa ya taru sakamakon haka za su shiga su rube wannan zai iya haifar da wasu cututtuka da ba a san da su ba misali da an taba samu irin wayannan matsaloli guraren hakan Adinai a Zamfara wanda ya haifar da abubuwa da dama so tsarin na yanda Allah ya tsaro dajizuka din zaki ga cewa dole za a canza shi domin me wasu guraren da ban ba ma mutane amma kuma sakamakon wannan abin da za a yi a sassare bishiya za su dawo gurin tractor din na forest din gaba daya zai canza daga karshe wasu daga cikin tsirran ko kuma bishiyoyi da ake da su wanda ba su daman da yawa a sakamakon wannan za a gano su kuma za a je a sare so bayan wannan abu idan gwamnati ba ta tsare shi tsaye ba an je an bincika ina ne aka samu gawawaki kar a samu barkewa wasu cututtuka
to ba mu yi sallama da Professor Tukur ya kasi ba sai dai tsokaci a game da mafitar wannan yanayi da ake ciki
ba daya wannan ya sa guraren da abin ya shafa ya ki zaunuwa mutane gurin sun kwaranyo zuwa birane neman ayyukan yi neman abinci wanda wannan ya shafi tsadar abinci a kasuwa tunda ba a maje ba balle a noma sai an gurare kadan da suke nomawa ake kawowa kasuwa banda wannan kokarin da ake na magance su ya kawo harkoki na runguta da ake yi wanda ya haifar da kona dazuka wanda a ƙarshe shi ma zai shafi muhalli saboda haka abu ne da yake a nannaɗe a guri guda wanda kuma kowanne mara daɗi ne mafita gaskiya shine a yi ta'addua kamar yadda ake yi yanzu a kuma ƙara ƙarfafawa gwamnatoci ƙarfin gwiwa cewa gaggauta maganin wannan abu sannan kuma mutanen da abin ya shafa wanda suka baro garuruwansu suna buƙatar tallafi na abinci da kuma samar da yanayi da za su koma har koki na sana'a da kuma abun da samun masarufi saboda duk wanda ya bar inda yake ya dawo wani guri bai kuma iya samun abinci ko abin yi ba to dole abin ya haifar da bara da sauransu wanda kuma ba abu ne na ci gaba ba
mai sauraro anan za mu sallama da kai sai kuma zuwa makon gobe idan Allah ne kowa mai komai ya ara mana rai mu sake shigowa da wani sabon shirin yanayi da muhalli yanzu a magajin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi
zauren VOA kwarai ba shakka duk inda ka jan ambaci zaure to magana ce ta dattaku
shi zaman lafiya ba soja ke kawo zaman lafiya ba al'umma ke kawo zaman lafiya da shugabannin su
a zaure dattawa ke maganar gyara
su ɗan sanda na ƙasar nan kowa ya sani suna rawa gani a wuraren da aka kai suna aiki
korafi daga bakin masu korafi
idan an zo a zabe a siyasance lokacin zabe maza ƴan uwanmu sai su zauna suna ta discourage suna hana a zabe mu
shi yasa a zauren VOA ƴan ƙasa ke iya faɗin ra'ayoyinsu da albarkacin bakinsu.
Mu dai 'yan shi'a ne kuma shi'a za mu yi shi'a ko maka zaɓa ba kuma wanda isa hana mu.
Shawara daga bakin masu shawara.
Waɗanda za su fito su shiga harkar siyasa gwagwarmaya na jama'a cikin mata to dole mu yi nazari da zancen ilimi.
Zauren VOA wanda abokiyar kare kainarku ni Madina Dauda ke jagoranta.
Ma sauraro da wannan muka kamo karshen wannan shiri na musamman sai dai da yamma da karfe 4 agogon Najeriya da Niger abokan aikin mu daga Washington DC za su kawo muku shirin rana da kuma wannan lokaci talishe ku ashaka nake cewa mu kasance lafiya.